haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alher Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage. A wannan makon ne hukumar kula da kafofin yada labarai NBC a Najeriya ta ce tana tuhumar tashoshin talabijin uku masu zaman kansu da zargin taka rawa wajen fadada tashe-tashen hankula a kasar biyo bayan zanga-zangar NSAS. Tashoshin talabijin din sun hada da Channels da AIT da Arise. A saboda wannan zargi hukumar ta ce za ta sanya wa waɗannan tashoshin talabijin takunkumi tare da cin tararsu naira miliyan 2 zuwa 3. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna mana da babban daraktan hukumar wato Professor Armstrong Igachaba inda yayi karin bayanin cewa an ci tarar waɗannan gidan talabijin din saboda laifin kin bin ka'idojin yada labarai a ƙasa.
To gaskiya in ka duba abubuwan da yaran jarida suke a cikin radio da TV wato abun damuwa yake. Kaga mutane suna magana ana dokan hoto daga social media abun da ya faru a wurare da ba gaskiya ba ne sai a jajara su a turo ma mutane wai gaskiya ne kuma abun yana kawo matsala domin zaka ga za a kawo hoton nan da aka ce an kashe mutane nan an kashe mutane nan ga jiniya jikin mutane kuma ba abun da ya faru haka ka san ba inda government zai yada a dinga abubuwa haka domin abun da zai kawo rashin zaman lafiya kenan.
Kun tabbatar da abin da ya faru cewa waɗannan hotunan ƙarya ne kenan?
To in ka ji labarin ma ba ka ji gwamnatin Lagos yace ba abun da ya faru ba? Shugaban Lagos governor da kansa ya je wajen yace ba wanda ya mutu akwai wanda ya fi maganan security a Lagos gaban governor. To governor yace ba wanda ya mutu amma yaran jarida sun ce wai dole ne mutane sun mutu kuma ba wanda ya zo yace ni ne wato yaro na yaje wajen taro bai dawo gida ba kuma ga hoto ko ga asibitin da aka samu wannan da ya mutu ba ko daya.
To da wannan mataki da kuka dauka kuna ganin za a iya tsaftace aikin jaridan ba tare da kun yi wani gargadi ba?
To ai ba yau muke magana da su ba ai kullun da kullun ne ma muke seminar workshop muke gaya masa wato aikin jarida din nan a koyon da ake yi in ka ji labari dole ne ka sake tunawa in labarin gaskiya ne in ya kamata ma kai magana da mutane amma ba wai zaka zo na gidanka wani ya doka hoto ya tura ma a social media sai kai kuma ka hada ka ce gaskiya ne.
Zalika Madina ta tattauna da sakataren kungiyar yan jarida ta kasa wato Shu'aibu Liman inda yace yin irin wannan hukuncin ba daidai bane ya kara da cewa suna kallon wannan mataki a wani yunkuri na musgunawa tashoshin talabijin da yancin yada labarai.
Wannan matakan da hukumar NBC ta yanke na ladabtar da wasu kafafan watsa labarai a ganin mu ba shi da ma'ana kuma a kullum muna kira ne da NBC a daina daukan waɗannan matakai idan akwai matsala ya kamata a zauna a tattauna a yi gyara. Muna gani cewa wannan yunkuri ne wanda ake kawowa saboda a karya gwiwar waɗannan kafafan watsa labarai masu zaman kansu ba zai kawo wani ci gaba ba a cikin ƙasa sai dai ya kawo cikas ga aikin jarida kuma ga demokradiyya. A yau din nan akwai ziyara da zamu kai gidan television na Continental a Lagos da kuma gidan jarida na Nation shima a Lagos. Kuma wannan ziyara ne wanda babban kungiyarmu na MPO ta shirya. Akwai kungiyar NUJ, akwai Guild of Editors, akwai kuma kungiyar yan jarida masu buga jarida na ƙasa. Na tabbatar bayan wannan ziyara da za mu je na duba bannar da aka yi musu, za a tattauna yadda ake aikin jarida da kuma matakan da su NBC suke ɗauka don su kawo cikas ga aikin jarida. Na tabbatar bayan nan za a fidda matakan da ya kamata a ɗauka. Na gode.
To ranka dade naji amsar da ka bayar. To barin ji daga gare ka kuma tambaya ta ta biyu, ku a matsayin ku na kungiyar yan jaridu da ya kamata ku zama kila masu sa ido akan gidajen talabijin da radio da kuma yan jaridu masu aiki a wannan kasa, wani matakai kuke dauka wajen horar da waɗanda aka kama da laifi na sabawa ka'idojin aiki?
To naji tambayar ki, amma abinda mu muke ja da shi shine cewa duk waɗanda aka ladabtar din ana cewa ne ana kama su da laifin rashin kwarewa. Shin me ke rashin kwarewa? Idan akwai bukata na a ladabtar da mutum saboda rashin kwarewa, sai a faɗi takamamme me aka yi na rashin kwarewa, musamman kamar a cikin wannan ɗaukan rahoto na wannan yar tazoma da zanga-zanga da aka samu. Ana zargin waɗannan gidajen talabijin ɗin da rashin kwarewa. Ai, magana ce ta kawai, magana ce kuma ta a nemi hanya a musguna musu. Amma babu maganar rashin kwarewa, saboda ba mutum ɗaya ne ya ɗaura hoto ba, ba mutum biyu ne suka ɗaura hoto ba, ba mutum uku ba ne suka ɗaura hoto. Ba za a tashi ba tamkar a ce akwai rashin kwarewa a cikin wannan aiki. Idan akwai haka, kuma mun tabbatar din akwai matakai da za a ɗauka na a gwada ma yan jarida kuren da suka yi kuma a yi gyara. Amma ba irin wannan matakan da NBC suka ɗauka ba, ko kaɗan ba daidai ba ne.
Shima ɗan jarida ne zaman kansa, wato Bashir Baba, a tattaunawarsu da Madina cewa yayi yana ganin hukuncin yayi daidai saboda basu nuna kwarewa wajen bin ka'idar yin amfani da hotunan bidiyo da suka ɗauko kai tsaye daga kafafen sadarwa ba.
Ai, tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Waɗannan gidajen talabijin guda uku laifi suka yi, aikin sani ba zai yiwu kuna kafafen yada labarai na asali waɗanda aka sani kamar gidajen talabijin ko gidajen rediyo kawai a shiga kwasar tarkace daga dandalin sadarwa na zamani ɗin nan ana yada ma juniya ba. Mun sha faɗar bambancin wato su gidajen kuma kamfanonin yada labarai da kuma na wato dandula na zamanin nan na sadarwa. Su waɗannan dandula na sadarwa na zamani kafofi ne a hannun kowane irin tarkace, da mutumin kirki, da ja'iri, da mutumin banza, da mutumin kwarai, da shedani, duk tana hannun su. Kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama. Alal misali, ke yanzu da ke aiki da gidan rediyon murya Amurka, ai, shekara da shekaru kika ɗiba a gida a makarantu, kina samun horo game da aikin jarida. Duk da haka, bayan da kika gama kika zo gidan wato rediyo na murya Amurka suka baki aiki, ba su barki haka nan ba Hajiya. Sai da suka hada ki da wani wai shi editor, wala Allah editor nan ko dai ya fi ki yawan takardu na shaida samun horo, ko kuma a'a ya fi ki dadewa a wajen aiki na wannan aiki na jarida, aka ce ku yi aiki tare saboda duk abin da zaki wannan editor ya duba, ko kuma a'a ke ce editor waɗanda ke aiki da su aka hada ki da su in sun yi aikin ki duba. To kin ga akwai bambanci. Amma kuma a gaskiya ita ce isu ma wannan hukuma ta NBC tana azarbabi, tana wuce gona da ili. Ba kowane kankanin abu ne za a ɗauko gora a radi gidan rediyo ko gidan talabijin ba. Amma wannan karam, waɗannan gidajen talabijin gaskiya laifi suka yi. Sun je sun ɗauko hotunan bidiyo wanda ba su tabbatar da shi ba, suka yayata ma duniya. Wannan ba a aikin jarida haka. Da duk wani mai kiɗi ne, ba dan ku ɗan jarida ba ya
To masu sauraro a nan shirin dandalin yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyar murya Amurka wato Madina Dauda. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Da hospital guda daya da aka gina a gwada muna. In kula an yi free NHS a gwada muna makaranta daya da aka gina. A gwada muna ruwan da ne ake sha. A gwada muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka aiki.
Yanzu haka maganar nan da muke ba. Saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan alwanku akuma ado yake nunawa da kuma mataimakin sa yanzu ko a cikin zangonnan mu akwai ruwa da muka bayar a birane da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallau kamar yadda muke a nan Washington DC. To yau zamu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakubu Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki. Kuma kamar yadda kuka ji inda kuna bai da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi. Yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zaben na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyi da kowacensu ta mallaki kasar Ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar Ghana din saboda haka idan an dube su duka biyu wace gwamnatin suce tafi ciwo Ghana bashi ko mi akai da kudin kuma sannan wace ce cikin su tafi samar da abubuwan masrufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa to sai mu ci gaba
sai zan ga ya maka fa miliyan bu mun je mun yi rancen bashin da muka ranci 54 muka yi wayin ga aiki da shi su sun anshi 140 ba abin da suke
wato kana nufi miliyan 140
biliyan ba miliyan ba
biliyan na'am
rancen da suka yi sun ranci kudi biliyan 140 wasu kulla maka su kukan kasan ga komi da shi ba NDC sun ranci biliyan 54 akwai hospital da aka gina ya fi 30 an gina Abuja airport an gina airport an renovate airport an gina ba abin da ba a yi ba da shi an yi hanya an yi komi an gina shi ba abin da ba kanta daya da suka fara ya ce ma jama'a ya kiran ya gina Yes, secondary school. Tapi ibu kuda hamsin. Baik, orang orang di bawah ia agina. Awak dah muna hospital kuda. Enggak kuna tunanya jemaah. Terlazim yang jemaah. Dah hospital kuda ada. Dah agina awak dah muna. Enggak kuna ni free NHS. Awak dah muna makanan cahaya. Dah agina. Awak dah muna ruang jalan aksesa. Kuda abang awak no suka akak cara cium wanda akak iski. Awak dah muna lantarki. Nawa aka kara cikin wanda aka aiki banda kari
to Alhaji Adaruf bari Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka fada dan saboda na'am to Alhaji Adaruf bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata
Allah maka sanin
yawa da ya kamata ya maida martani sannan mu shiga ba akan abinda muke tattaunawa Alhaji Ahmad Ayuba
shakka aski ya kai wa ungushi
to
shure shuran nan ba zai hana shi kan kai ba kaga misali tattalin arziki a ƙarƙashin su wakashin su muna daukar 6.9% na total income da muke generate muna biyan kudin ruwa da shi akan basu saka
wato kana nufin kashi 6 cikin 100 na gabaɗayan kudin da kasar Ghana ke samu tana biyan kudin ruwa da shi
shida da digo tara
kusan kashi 7 cikin 100 kenan
eh yanzu haka maganar nan da muke ba saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan Alranku Akufo Addo yake nunawa da kuma mataimakin sa Dr. Mahmudu Bahumiya mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma bugu da kari kaga lokacin da za su bar gwamnati akwai wata badakala da suka yi na wani watan harkar mugamushi watan harkar lantarki da suka yi suka je suka dauko wasu kayan lantarki na jabo wanda ba ma bukatar su ba ma amfani da su suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara akwai power purchase agreement da suka yi wanda suka daɗa dukusar da harkar tattalin arzikin Ghana to muna nan yanzu muna biyan wannan kuɗin duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wayannan ba su sukar da suke biya da suke da suka bar muna muke biya ba mu da daraba muna aiki tukuru yadda ya kamata yanzu ɗazu ina ma misalin ayyukan da muka yi a Zango ina tambaye ka na ci ba ka tambaye shi
ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar zangon nan
bari mu bashi misali yanzu ko a cikin zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a gurare da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da taimako da muke ba su wanda ke bayan su sharakawa ne ba sa biya ba sa iya biya musu ba ga kudin da za su tafi da shi wato za su biya a jami'o'in su da kuma makarantar wato university da shi tertiary education a Zango ne ma kenan ba a kasar Ghana ba su kai a mana Zango me su suka yi a Zango na musa mu yi hirar Zango a yasa yake kaucewa ne daga hirar Zango
eh to yanzu inda za mu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yake cewa mutanen Zango sun ba NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya 100% wurin kusan shekaru 30 kenan suna goyon maka amma ba wani abin da kuka tabu gaban mutanen Zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen Zango
in ka ce Zango
Ghana ga baki ɗaya nake nufi in na ce Zango Ghana ga baki ɗaya nake nufi
awon atra da Zango kuma shi ba su kada ne Zango
haka ne gaskiya
ba su kada ne Zango ba muna da zangonni ko ina ka ce akwai zangonni kuma maganin da yake yi yace sun yi ma Zango ka me su kai ma Zango ya kwana min makaranta daya yaran mu fa addamuwan mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa ɗayan mu fa in sun je secondary school ana kai su coci kowane sunday coci ake kai su su dole ne ka je coci akwai yaron da ya yi gudun coci ya hau
kana nufin Abdulmuttalib kenan wanda ya gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro daga Benin ya faɗi ya mutu ko
Allah maka albarka
na'am
yau abinda suna da tunanin Zango da suka zo suka bude ministry na Zango suna cin kuɗin suna raba kuɗi suna ci ba su kulla ma Zango komi da an gina
Alhaji Audu kana zargin da baka da shaida akai na zancen cin kuɗi ina so mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne
da yake da ya fara ka ji abin da yace bai abin tsalle kuɗi kai ba ka ji abin da yace ba
a'a
ka ji abin da yace ni ban so in attacking su ba tun da farko da na fara ban so in attacking su ba issue muka je aka ce muka zo mu tattauna
eh haka ne abinda muke so mu yi kenan yes
mun zo mu attack juna amma in kun kyale shi yana attack ashe ni ma shan attack su domin magana abubuwan da suka shuda na kaya don mu kun abu yana nan da yawa ta iya kira maka ɗaya amma ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa
haka
yanda abin da ya kamata mu yi gaba sun yi so kasan mu ya tafi daidai
yawa
ni ban zo a tace su ba amma ku okay. Kyale shi yana maganar da ba daidai ba
ko da yake in yayi zance kun ci kuɗi kun iya zancen kun ji kuɗi dole na ji hankalin shi in ce kai haka saboda ba shi da shaida a kai. Ka gane
in yayi ka duba irin abin
a ya faɗi maganganu wanda yake kai ma ka maida martani ka ce kina da rashin kunya da sauransu na bar waɗannan
kudin da suka yanka za a taimaki zango da shi.
Okay.
Ya gwada maka inda aka bi da kudin da sunan shi zango development fund me aka gina da shi ba maka ranta ba ja ruwa an kai wani zango ba ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet ba haya ba gina ba zango ba akwai muna abinda aka inda aka yi gine-gine cikin zango ba kodaya to kudaden da aka yanka ma ministry zango na yi abinda sa ne wannan magana kenan in ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin check me za ka ce
haka
yo ba kudin an yanka kudi an ajiye ma ministry zango an doke an yi wani abu daban da shi ba gina mu da ko makaranta da cikin zango
to
kuma shi ba zangon Accra ba
to Alhaji Audu Arif
su kama da suke nan ba abin da aka gina musu
to Alhaji Audu Arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancen Alhaji Ayuba mun dawo kanka ka maida martani amma bari mu ci gaba da Alhaji Audu Arif da yake kana zancen cin kuɗi kuma su abin da kwance ku 'yan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa to menene NDC ta yi tanadi na yaƙi da rashawa a cikin wato idan Allah ya ba ku sa'a ko in ya kun dawo akan karagar mulki menene tanadi da kuke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar Ghana
baba ba yau muka fara ba zan ga akwai dalibin NDC da aka bincike shi aka same shi da laifi yanzu aka yana sarka maganar da muke yana sarka don shi John Mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki ya ga ya mame shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne in ka je kai wani abin da yake ma wani magudi wani wuri in aka same ka da laifi ruwa za mu aishe ka ba akwai amuna daya duk wayanda su ko aka samu da laifi cikin kasanmu na NPP ba ɗaya da aka tuhumunci in aka kai bincike aka kai ofishin president ce ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wai wutan wanda za a ba aiki yayi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai gindi mu kashe magana yanda Nana Akufo-Addo yake yi kasan nan.
To barkanku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safar kake ji ana magana shi a kasar Ghana ba to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har wutsaya game da gocece wato gocece daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC muna fatan mun ba ku lami lafiya sai anjima.
Sai kuma rahotonmu na musamman a wannan makon.
Ne sunana Hassan Muhammad.
A ina kake aiki?
Ina aiki a YTV.
Ka biyo wannan hanya na zaman turu kaga abubuwan da suka faru a hanya wanda aka batun kamar kun ma an gama da waɗannan mahara akan wannan hanya. Ku za ku yi mana takaitaccen bayani abin da ka gani da idanunka?
Wannan da gaskiya ranar Talata ne. An bude hanya mun kamo hanya muna zuwa. Mun zo daidai karfan nan na dogon karfan nan na Jakana. Gaskiya tsakanin wurin ma da kamna sojoji ba nisa. Kawai muna kwana sai muka ga motoci guda uku.
Wane irin motoci?
Biyu Sansara, ɗaya Tacoma.
Wane irin fenti ne da su?
Biyun dukkansu fentin sojoji ne a jiki su Sansara ɗin. Kamar Tacoma baki ne haka. Sai suka ce mana ina za mu tafi muka ce za mu Maiduguri. Ina ID card naku? Muka ce ba mu da ID card. Wane aiki kuke yi? Muka ce mu dukkanmu kafintoci ne. Sai suka wuce gaba. Kaman dai mutum 11 a cikinsu haka sun zo wurinmu suna tambayar mu duk ID card kuma za su tambaya. Muka ce musu babu. Amma gaskiya sun cire wata mata da wani mutum.
A cikin motar da kuke cire?
Motan bayanmu sun cire.
Suka yi me da su?
Sun daure shi mutumin din. Amma matan sun ce mata ta tsaya. Har suka sake cire wata a cikin motar namu. Sai matan da ta sauka ta sa kafanta a ƙasa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan sai suka ce ki koma mota ki koma mota ki. Har suka fara fada a tsakaninsu. To amma gaskiya dai sun ce kar mu damu. Kawai wani tanka ne suke jira. Idan tankan ya zo shikenan za su sake mu.
Kuma tanka na mai ko na
mai? Tanka na mai ne.
wato kamar na mutane ne suke jira sun
kamar dai suna labarin tankan zai zo mai din suke bukata dan dukka ba abin da suka yi mana bas karbu kokobo a wurin mu ba sai dai sun ga mana kawai wai sojoji suna zo layan mu wai yanzu suna wani patrol an rufe hanya wai sai karfe 2 suke budewa suna ba ku wahala ne kawai kuma ƙarya suke muku
maharan ne suke ga muku
su maharan ne suke ga
muku suna tare da makamai ne ko kuma menene
gaskiya bindigogi ne AA ne ma wanda suka sa a gaban mota mu sun sa a gaban mota yana tambayan mu kuma yara kanana ne
za su kai nawa ne su mutane
a kalla dai gaskiya sun kai 40 amma motoci uku ne da su so mai tankan ya zo sai suka ce masa ya fita
da wannan wurin mai tankan
ya muna nan ya zo sai suka ce ya fita sai suka kira wani yuram shine driver kenan
nasu
ya zo ya shiga motan akwai burtali a wurin exactly daidai inda suka tare mu
kaman kilometer ne daga wannan inda suka tare ku zuwa Maiduguri ko kuma zuwa Damaturu
daga Damaturu da zai nisa domin Jakana ne amma daga wurin zuwa Maiduguri gaskiya ba zai wuce 30 or 40 kilometer ba
ko sai karbi tankan ya akai
eh ai sun ga garaja da suka yi tukata da yake an gyara hanya gefen hanyar yayi laushi sai motar ta kafe sai suka ce yuram are yaya za a yi a cire motar suka kira direban ma wai ya nuna musu yanda za a yi a cire sai ce ai ya riga ya sa duk giyoyin da ya kamata motar ya tafi amma yanzu ba zai tafi tunda ya nitsa a kasa shine sai suka kira yuram din suka ce masa ya dauki sansar daya yayi arewa shikenan an jima kadan kamar minti 15 sai ya zo da jarkoki na mai suka bude suka cika wannan jarkokin suka loda a motocinsu suka sa mai a motocinsu suka yi komi da komi suka zama sai gaskiya ba abin da suka yi mana sai suka ce to shikenan yanzu ku tafi amma sako da zamu baku ku gaya sojojinku abin da suke faɗa din ƙarya suke yi mu ba sa yi mana komi abin da suka faɗa kenan
gwamnatin tsayinka na dan jarida wanda kake lura da ko kuma ba da mara rahotanni game da abubuwan da suke faruwa ya kake ganin wannan furici na waɗannan mutane
gaskiya ba su damu ba suna gani kaman gaskiya kawai dai su ba ma wanda ya isa yi musu wani abu don in ba haka ba tsakaninmu da sojojin wallahi bai kai kilomita 1.5
kusa ina suke fitowa ne waɗannan mutane gan cewa akan titi suka tare guwa tsakiyar titi
daga daji ne daga daji kuma inda yace a je a dauko jarkokin nan babu nisa dan bai kai minti 15 da tafiyan shi da dauko jarkadin da suka zo
duk ku kuna tsaye a wurin
muna tsaye kuma ba abin da suke
suka ce kamar misalin karfe nawa ne abin ya faru
karfe 6 saura minti 4
na marace
domin naga waya na
kuma wannan abin ya faru a ranar talata kuma su jami'an soja na gudanar da ma'aiki akan wannan hanyar tun wancan lokacin har yau rana kamar ta yau
kwarai da gaske amma idan karfe 4 ko 5 in yayi duk checkpoint da kazo ba za ka samu soja ba sun koma kam na su sai dai ku wuce haka kawai
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.